نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه متسكه تدعو وانا مصلاتي من كارن البركه مصلاتي عثمان ابن عفان كنا غدنت يا cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 22 ga watan Juma'a kula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da tara a watan biyu miladiya ta 2018 a wannan majalisi na bako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surat al-baqara wanda wannan shine majalisinmu na 132 cikin tafsirin wannan sura a inda muka tsaya kan aya ta 188 mun fara tafsirin ta amma ba mu kai karshe ba saboda haka yanzu za mu ci gaba akanta a yanzu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال بالإثم وأنتم تعلمون.
الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما كده كتشدوكي ويوكو أتقالوا تتهيني فرنا هو ترشن بسكيا وتدلوا بها إلى الحكام وبعد سوء دوا دماغ كنتا وتسوني ما تشريع لتأكلوا فريقا من أموال الناس domin ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamu al hadith kullahu. Wancan sati da ya gabata mun fara magana akan wannan aya da muka yi bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya kawo batun haramta cin dukiya ta haramtacciyar hanya ta hanyar da bata halatta ba, da kuma magana akan ainihin rashawa ko cin hanci. Duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta kuma ya sanya dokoki a kansu. Mun yi magana akan wannan satin da ya gabata. Allah subhanahu wataala ya sanya wa ɗan adam hanyoyi na samun abin da yake arziki ne, abin da yake dukiya ce. Akwai hanya ta farko, Allah subhanahu wataala ya sanya dan adam yana iya samun abinda Ubangiji subhanahu wataala ya hore a bayan kasa. Allah subhanahu wataala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum ma fil ardi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, shine wanda ya halitta muku abinda yake bayan kasa gaba daya. Ma'ana Ubangiji subhanahu wataala ya halitta muku abinda ya halicci abinda yake bayan kasa domin ku more shi, ku more wannan abu ku yi amfani da shi. Wa safara lakum ma fil samawati wa fil ardi jami'an min, abinda yake sama da abinda yake kasa Ubangiji ya hore muku. Ma'ana Ubangiji subhanahu wataala ya ba ku damar amfanuwa da waɗannan abubuwa. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, shine wanda ya sanya muku kasa ta zama wato horarriya. Allah ce ku yi tafiya a cikin sasanninta, sannan ku ci daga arzikinsa. Wa ilayhi an-nushur, tashi da komawa zuwa ga Allah. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya sanya arziki a bayan kasa, wanda idan mutum ya samu wannan arziki ya zama nashi, kamar mutumin da zai shiga jeji ya yi itace wanda itace da zai yi arziki ne Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa, haka zai iya amfani da shi, zai iya morarsa, ko mutum ya shiga jeji ya yi ciyawa, ko mutum ya fita farauta, farautar kan tudu ko kuma farautar cikin ruwa, ko ya fita jeji ya kaɗo wasu ya itatuwa, ko ya samu suma, duk waɗannan hanya ce ta samun arziki. Kuma irin wannan mutum yana iya samun sabila muzahama ba tare da ya yi turiniya da kowa ba, saboda wani abu ne wanda yake busha a fiɗa a wato Allah subhanahu wata'ala ya sake shi baja-baja, tun da iya zuwa ya same shi, kuma in yi mallake shi ya zama arziki, ya zama dukiya a wajensa. Ta yi mai kasance akwai muzahama, akwai turiniya wanda ya riga shi ne ke da wannan abu, kamar misali a sukunan jibal, kamar zama a cikin duwar wasu can lokacin ɗarkin mutane suka je su samu wurin zama, ruwa da ya yi ƙasa ya gyara ta ya ainihin gidansa a kan ta zama tashi, in gona ce ya yi shuka a kan ta zama tashi, da Annabi sallallahu alaihi wasallama da mafiki suke kira shi ihya'ul mawat, wato wurin da ba na kowa ba, wanda ya je raya wannan wurin ya zama nashi. Hanya ta biyu shine hanyar wato samar da abu, kamar mutum ya mallaki dabbobi, dabbobin nan su hayayyafa ta a hannunsa, abinda duk suka hayayyafa dukiyar su ce ta shi ce yana da dama ya sarrafa ta yadda yake so, ko ya yi shuka abinda ya fito daga a cikin gonarsa wannan nashi ne, ko kuma ya zama yana da dabbobi yana tatsan nonansu, wannan nonon da ya tatsa dukiyarsa ce yana da dama ya yi abin, ko ya mallaki kayayyakin sana'a wato sana'ar hannu kamar makeri da zai yi amfani da wasu na'urorinsa na kira ya kera abubuwan da mutane za su bukata, ko masa saki ya yi sassaƙa mutane su amfana da abin da ya sassaƙa, to zo abin da ya samu ta wannan hanyar dukiyarsa ce kuma arzikinta ne. A hanya ta uku ita ce hanyar mutum ya samu wani abu ta hannun wani, wato ko dai ta hanyar mu'amala mutum ya bayar da abin da bai da bukatar, ko ya bukatarsa wato ba mai yawa bace a gurinsa, ko ya samu abin da ya wadace shi, don haka ya karbo wani abu daga wajen wani, kamar abin da ake kira cikin bani shi ne ba samanda da ake yin sa, kuma haka in kana da abin da ya yi saura a kan bukatarka, wani kuma yana bukatar wannan abu, shi kuma yana da abin da ya yi masa yawa ya fi karfin bukatarsa, yana bukatar na wajenka ka ba shi naka ka tuna shi. Wanda hanya ce da ake mallakar abu, abin da ya shigo hannunka asali daga hannun wani ne ya zo hannunka, to ya zama arziki, ya zama dukiyarka, ko kuma ta hanyar mu'amala da kuɗi na kowace irin ƙasa, wanda mutane suka yi yarjejeniya ko gwamnatoci suka yi yarjejeniya tsakaninsu su yi mu'amala da su a matsayin kuɗi, waɗanda da hanyar su za ka iya mallakar abu daga hannun wani shi ma ya mallaka daga hannunka. Duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda ake samun wani abu daga hannun wani, akwai hanyar samun wani abu daga hannun wani ta hanyar fin ƙarfi, ta hanyar ƙwace, mutum ya fi ƙarfin wani ya ƙwace abin da yake hannunsa, da wannan dukiya ce ya samu, duk cewa wannan ba halattacciyar hanya ba ce, haramtacciyar hanya ce. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu abwalakum, waɗannan dukiyoyi da kuke samu sawa'un dukiya ce irin su gonaki ko itatuwa ko shuke-shuke, ko kuma dukiya ce ta tsabar kuɗi, to kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar da take ba halattacciya ba, ta hanyar da shari'a ba ta yi dalilta ba. Idan aka ce albaqir shi ne abin banza wanda ba shi da daraja, ko kuma abin da zai zama asara ne ga wanda yake rike da shi, shi ne albaqir. A nan ana nufin ta hanyar da shi mai dukiyar bai yarda ba, ta hanyar da shi mai dukiyar bai amince ba, domin zai ka iya samun amincewarsa ta hanyar ciniki, ko kuma ta hanyar ya baka domin yana neman suna ko yana neman lada a gurin Ubangiji. To idan za ka samu ta hanyar da ba ta halatta ba, ta hanyar da shi bai yarda da ita ba da sansa ba, to wannan hanya ce ita ake kira albatil, ita ce hanyar da take ba halattacciya ba. Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu, kada ku ci, kada ku ci, a nan za mu ga fi'ili ne ya zo bayan la annahiya. La annahiya idan fi'ili ya zo bayan ta yana nuna umum, umumun al'akili da kuma umumun al'amwalin ma'kula, dukkan waɗanda za su ci dukiyar wasu to Allah subhanahu wata'ala ya hana su dukiyar nan ba bisa gaskiya ba wato ta haramtacciyar hanya haka da duk wata dukiya Allah ya hana a cikin ta haramtacciyar hanya saboda haka wannan hanyar ya kunshi dukkan musulmi sannan kuma ya kunshi har ila kowace dukiya ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mutane sashin sai dukiyar sashi ba bisa gaskiya ba dukiyar da za a cita ba bisa gaskiya ba ko kuma ta haramtacciyar hanya wato mataki-mataki ne akwai cin dukiya ta haramtacciyar hanya wanda kowa da kowa ya sani lokacin da aya ta sauka sahabbai suka ji wannan aya za su fahimci dukiyar da ake nufi saboda wannan wani abu ne da kowa ya san cewa hanya ce ba halattacciya ba haramtacciyar hanya ce kamar hanyar kwace kamar hanyar tata wannan kowa ya san hanya ce haramtacciya ko da kuwa yana yin ta to akwai irin wannan duk wani abin da mutane suka yi ittifaki ko suka yi tarayya akan fahimtar cewa haramtacciyar hanya ce to wannan shine mataki na farko mataki na biyu abinda shari'a ce ta yi wa mutane bayanin cewa wannan hanya haramtacciya ce watakila suna mu'amala suna amfani da wannan hanyar wajen su ci dukiyar mutane ba tare ba lalle sun san cewa haramtacciyar hanya ba ce amma shari'a ta zo ta bayyana musu cewa wannan hanya haramtacciya ce kamar hanyar ta hanyar riba da farko larabawa a jahiliya suna ɗaukar riba da ciniki duk abu ɗaya ne babu wani bambanci yarjejeniya ce shi wannan da ya zo yana neman bashi ka bashi da riba ya yarda ya karɓa a haka saboda haka da yardarsa ka bashi da amincewarsa shi kuma yarda zai ƙara maka in ya zo biya saboda haka suna ganin wannan babu komai shi yasa suka ce innama al-bai'u mithlur riba da ciniki da riba babu wani bambanci duk abu ɗaya ne ko kuma a samu masu mahukunta a ba su rashawa a ba su cin hanci domin su yi hukunci ga mutum a kan abin da bai cancanke shi ba suna ganin wata hanya ce da za su iya amfani da ita su mallaki a ba to a nan shari'a ce ta yi bayanin cewa waɗannan hanyoyi din haramtattun hanyoyi ne bai halatta a mallaki dukiya ta wannan hanya ba ko cinikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta mutum ya sai da abin da yake cikin gonarsa amfanin gonarsa kafin ya fara da alamun gonarsa ba a yadda mutum ya sai da amfanin gonarsa ba ko wata itaciya da take yaya ta yi yaya ya sayar da yayan kafin alamun nuna ba su fara bura ba domin a irin haka zai iya sayar da su kuma da karshen su lalace kaga ya karɓi dukiyar ɗan'uwansa ba bisa haƙƙi ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a ra'aita in mana allahu samaa bima yaqulu ahadukum mala'ikatu me ka gani idan Allah subhanahu wataala ya hana wannan yayan wato itaciyar da yaya da menene ɗayan ku zai riƙa karɓi dukiyar ɗan'uwansa ya karɓi dukiyar ɗan'uwansa ba tare da shi wanda aka karɓi dukiyarsa ya mori wani abu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da wasu ƴaƴan itatuwa kafin su nuna alamun nuna in sun nuna alamun nuna wannan ya halatta a sayar da su to kaga wannan duk wata hanya ce ta aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ta haramtacciyar hanya amma shari'a ce ta yi bayanin ta inda an bar mutane za su ɗauka cewa wannan babu wani abu ai hanya ce ta neman kuɗi hanya ce ta samu a martaba ta uku ko mataki na uku na al'aklu amwalin nasi bil batil hanyoyin da malamai suka yi bayani wanda suka yi istinbatin su suka ciro su daga usul na shari'a wani daga alkitab da sunna ko ɗaya daga cikin waɗannan al-aslai da ta hanyar siyasi ta hanyar bayanin wajibin fuskar wannan hukunci su ce abu kaza da mutane suke mu'amala da shi bai halatta ba saboda yana cikin zai shiga ƙarƙashin garari zai shiga ƙarƙashin kaza zai shiga ƙarƙashin kaza to kaga wannan malamai da suke bayani wasu su kuntata abin wasu su buɗe abin su buɗe da abin ko a cikin mazhabar malikiya tsakanin Ibn al-Qasim da al-Ash'ab za mu ga Ibn al-Qasim ya fi faɗaɗawa wajen shigo da abubuwan da zai shiga za su shiga ƙarƙashin aklu amwalin nasi bil batil amma za mu ga Ash'ab daga cikin malaman malikiya ya fi ɗan taƙaita abubuwa to kaga wannan mataki ne na uku mataki na farko wanda kowa da kowa ya sani duk bai sauraro aka ce masa cin dukiya ta haramtacciyar hanya ya san wannan mataki na biyu wanda shari'a ce ta yi bayani wataƙila ba ɗan shari'a ta bayyana hakan ba mutane ba lallai su gane ba mataki na uku kuma shine wanda malamai suka yi bayani cewa wannan abu yana cikin aqlu amali lati bil ba'd. Haka nan dukkan wata mu'amala da za a yi ta ba bisa ka'ida ba ta dukiya za ta shiga karkashin wannan aqlu amali lati bil ba'd, kamar wanda zai shigar da al-gush al-gush a cikin harkar cinikin sa ko sayar da sayarwa ko a cikin harkar aiki an ba shi aiki amma yayin aikin ba bisa yadda ake sharadi da shi ba wato ya ujuro a cikin wannan aiki to shi ba abin da ya samu ya ci hanyar wannan aiki ya ci aklu abwalin nasir bil ba'd ya ci a dukiyar mutane ta haramtacciyar hanya. Haka nan kamar mutumin da zai dauki ma'aikata su masa aiki su gama masa aiki kibiyarsu to dukiyar da yake kibiyarsu da haƙƙin su ne to wannan dukiya ita ce ta ya ci aklu abwalin nasir bil ba'd. Ko kuma wanda za a bashi aiki a yi da shi ga yadda za a yi aiki a yi yarjejeniya da shi ga samfurin aikin ga kala aikin ga yadda ake so a yi shi amma sai ya yi shi yadda ya ga dama ya yi kwangi a cikin wannan aiki to shi ma dukiyar da zai karba a nan ta shiga cikin aqlu amwalin nasi bil ba'd. Ko kuma wanda zai karba wata dukiya a kan wani abu na ibada wanda ake yin shi don Allah amma ya sanya sharadin a biya shi dukiya domin ya yi wannan abu kamar mutumin da zai ce a biya shi dukiya ya addu'a. Kaga wannan aqlu amwalin nasi ne bil ba'd shin dukiyar mutane ne ta hanyar da ta halitta ko ya ce a ba shi kuɗi zai yi sauka alƙur'ani sauka alƙur'ani karatu ne ibada ce idan mutum ya zai yi kuɗi ya ce zai yi amma a biya shi to wannan yana cikin aqlu amwalin nasi bil ba'd. Ko kuma ya je ya karɓi haƙƙin da yake ba nashi ba wani abu ne wanda aka keɓance shi saboda wasu wanda suka cancanci wannan haƙƙin amma shi ya je ya bi wata hanya shi ma a saka shi ciki kamar yadda muka sani da yawa ana yin haka wani lokaci in an yi gobara ana tsare mu da kiyaye dukiyoyin al'umma sai kaga cewa wanda abun bai shafe shi ba ya je an sa sunan shi domin a bashi to wala aqlu amwalin nasi bil ba'd idan fata abin da ya karba ta wannan hanya ya ci ta ya ci haram kada ya ce ai kudin gwamnati ne saboda haka niwa kuma karkashin wannan gwamnati nake kuma gwamnati ce azzalima suna kaza suna kaza za su ba shi haka ya ce aqlu amwalin nasi bil ba'd. Ko kuma ga abin da aka ce kowa a bashi ka san da aka yadda a bawa kowa shi ya zo wata hanya ko ta sanayya ko ta cin hanci ko wani abu a bashi fiye da yadda ya kamata a bashi wani abu ne an fito da shi an ware aka ce to kowa ga abin da ya kamata a bashi kowa in ya zo a bashi wannan shi ya biyo a bashi ya sake biyo wata hanya ta ƙara masa to wannan ƙarin da ya karɓa duk ya shiga cikin aqlu amwalin nasi bil ba'd. Saboda haka duk wata hanya da za a bi wacce take karkatacciyar hanya ce domin a samu dukiya ta wannan hanyar to ta shiga karkashin la ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'd. Akwai kissa da ta zo da aka yi bayanin sababin nuzul hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya akwai kissa da ibn abi hatim ya fitar da ita a cikin littafin sa cikin tafsirin sa ta hanyar ibn lahiya Abdullah ibn lahiya shi kuma ya ji daga afa ibn dinar shi kuma daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi yake cewa wannan aya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ana nufin kada ku ci dukiyar ku a tsakanin ku da zalunci yake cewa akwai wani mutum da ake kira Abu Uqayl ibn Abid al-Kindi da kuma wani da ake cewa Abdullah ibn Ashwa al-Hadrami sun kai wato sun je rigima gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan wata gona to saboda haka sai shi Ibn Uqayl Ibn Qais ba ana nufin wancan mawaƙi na jahiliya ba wannan wani ne wanda ya shiga musulunci Ibn Qais ibn Abis wancan Ibn Qais ibn Hujr ne wannan Ibn Abis sai ya nemi ya rantsi akan cewa gonar ta ce sai wannan aya ta sauka wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kwata kwata wannan magana an rawaito ta daga Sufi da kuma Mufatil ibn Hayyan da wasu daga cikin malaman tafsiri mazhabata ta wannan kissa akwai ta a cikin Sahih Muslim amma ba a ambaci sunayen mutanen ba kuma ba a nuna cewa a kan wannan kissa ne wannan aya ta sauka ba an dai ce akwai wasu mutane guda biyu suna rigima ɗaya Hadrami ɗaya Al-Kindi a kan wata gona babu wata shaida kuma da take tabbatar wa mai gonar cewa gonar ta ce sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa shi wancan da gonar take hannunsa za ka rantsa cewa gonar ka ce sai ya ce zai rantsa sai shi al-hadrami din sai yake cewa ya rasulullahi ba tsoro ba tsoro Allah zai iya rantsuwa da ya cinye sai ya cinye wannan gora a gurin wasu mutanen ba komai bane dan su yi wannan a wannan aya tana nuna mana cewa ruwa da kwadayi da san kai da san zuciya shi yake sa wasu suna wuce haƙƙin su har su shiga haƙƙin wasu a domin idan mutane suka san haƙƙin su kuma suka san cewa haƙƙin wani yana da daraja yana da mutunci yana da hurma a wurin Ubangiji kamar yadda haƙƙin su yake da shi wato dukiyar kowa tana da wannan daraja a wurin Allah kamar yadda dukiyar su kuma take da wannan daraja to ba za su kina da su shiga haƙƙin wani ba domin za su riƙa jin cewa wato yadda suka san darajar dukiyar su aka suka san darajar dukiyar wasu to ba za su so su taɓa dukiyar wasu ba domin za su ga kamar sun taɓa dukiyar wasu kamar su ba a taɓa tasu za su riƙa jin wannan abin a dukiyar su to in akwai irin wannan a cikin zukata to ba wa wahala wani ya shiga haƙƙin wani ko wani ya ci dukiyar wani to amma shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala taqulu amwalakum aka jingina dukiyar zuwa ga ɗaukakin mutane ci kanku ci dukiyar ku sai to dukiya ta ce me yasa ba zan ci ba ana nufin dukiyar sashin domin dukiyar nan wanka ka ɗauke ta kamar dukiyar ka ce yadda ka san ba za ka so a cuce ka ba to kada ka so ka cuci ɗan uwanka shi yasa aka kira abin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala tanbizu anfusakum kada ku yi wa kawo da kuzurfi ba wanda zai yi wa kawo kansa ba ko ya kansa zurfi amma ka ji cewa ɗan uwanka kamar kai ne da kai da shi abu guda ne in kana jin wanda yana zai yi wahala ka yi wa ɗan uwanka irin wannan ko ya ce wala tanbizu anfusakum kada ku kashe kawo da in ka ci cewa ɗan uwanka da kai da shi abu ɗaya ne in ka kashe shi kamar ka kashe kanka ne Allah ya ce wa tudlu biha ila al-hukami ku ba da waɗannan dukiyoyi zuwa ga masu hukunci zuwa ga mahukunta li ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil-ithm dan ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane ta hanyar sabo ta hanyar da ba ta halatta ba wato ku ba da ku ɗauki dukiya ku ba wa masu hukunci masu shari'a domin su ɗauki haƙƙin wasu su danka muku ko su danna haƙƙin ko ku danna haƙƙin wasu su ba ku dama ku danna haƙƙin wasu a baya Ubangiji subhanahu wataala ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin ku ta haramtacciyar hanya tsakanin ku sai kuma aka zo da wata wani nau'i kuma aka kawo shi kuma aka yada bunsa shine ku ba da dukiya ga wasu masu shari'a masu hukunci domin ku cinye dukiyar wasu wanda shi ma wannan duk da cewa ya shiga ƙarƙashin akru amwalin nasu bil batil shi ma yana cikin akru amwalin nasu bil batil ka ba wa wani dukiya saboda yana da shari'a ko yana da kari domin ya baka damar cin dukiyar wani shi yanzu ana kai ka ciyar da wani dukiyar ƙarya tunda ka ɗauki dukiyar rashawa cin hanci ka ba shi to amma duk da haka saboda shi ma ai ba dama zai baka ka ci dukiyar wani ko kuma a haƙƙin wani zai danne ko kuma gaskiya ce zai ɗauka ya baka hannun baka da gaskiya saboda ka wannan dukiyar da ka ba shi duk da cewa da yarda ka ba shi da amincewa ka ba shi kai a nan kai ne mai ciyar da shi dukiyar ba kai ka ci ba shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya ware wannan surar da wannan ismin da ambaci domin can cewa kai kafku ci dukiyar ma'anan ba ci kuka yi ba wasu kuka ciyar kuma abin da kuka ba su za ku ga cewa ai da yarda kuka ba su da amincewa kuka ba su saboda ka ku ga cewa kamar ba za ta shiga ko kamar ba za ta shiga cikin wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ba wasu malamai sun ce yana yiwa wawun din ta wato dulu biha ila al hukami ta zama wawun ma'iyya ce wawun ma'iyya ce zama na akwai an mumbara a cikin abin wa an tudlu biha ila al hukami kamar Ubangiji subhanahu wataala ya hada abubuwan ne guda biyu a tare kada ku ci dukiyar ku a tsakanin ku ta hanyar ku ba da wata dukiya ga masu shari'a su halatta muku cin dukiyar wasu kaga sai zama abu guda ɗaya ne kada ku ci dukiyar junan ku ta hanyar ku ɗauki dukiya ku ba wa masu shari'a su halatta muku cin dukiyar junan ku saboda haka kaga ashe in aka ɗauki wannan fassarar cewa wawun nan wawun ba'iyya ce ba wawun afami ba ce sai zama na kamar abu guda ne Ubangiji subhanahu wataala ya haramta akwai ruwaya a cikin tafsirin Tabari da tafsirin Ibn Abi Hatim da suka rawaito daga Ali ibn Abi Talha al-Walidi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa fadar Allah subhanahu wataala da yake wa tudlu biha ila al-hukam kubayar da su zuwa da masu hukunci da zuwa da mahukunta Abdullahi dan Abbas yake cewa hada tar rajul yakunu alayhi malu wa laysa alayhi fihi baynina fayajhadu al-mal wa yuqasimu ila al-hukam وهو يعرف ان الحق عليه وقد علم انه آثم آكل حرام حراما عبد الله بن عباس يكي cewa wannan aya ta sauka game da hukuncin mutumin da zai kasance akwai dukiyar wani a kanta wato wani yana bin shi dukiya to amma kuma ya san babu wata hujja rubutacciya da take nuna cewa akwai kudin wani a kansa saboda haka sai ya nuna shi bai karɓi kuɗin sa ba sai ya yi mutu ya nuna ba kuɗin kowa a kansa don ya san ba wata hujja saboda haka sai ya kai shi zuwa ga masu hukunci alhalin ya san cewa ba shi da gaskiya wancan ke da gaskiya don ya ba su kuɗi su kuma su tabbatar masa da rashin gaskiyarsa wancan a shiga tsakaninsu da shi to kada ka ƙara kula shi kada ka ƙara neman shi da wani abu babu wani kuɗi na ga hannunsa to Ibn Abbas ya fassara ayar da cewa abinda ayar ta ke magana a kansa tudlu biha ila al-hukam li ta'khudhu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun sa'id ibn mansur a cikin littafin sunan tabari da abi hatim a cikin tafsirin tafsiransu sun fitar da riwaya daga ibn abi najih daga mujahid yake cewa ranar ayar la tukhasimu anta ta'lamu annaka zalim kada ka je kana rigima kai kara wajen alkali alhalin ka san ba ka da gaskiya sau tari wasu sun san ba su da gaskiya amma su ne za su fara kai kara to kamar ayar tana magana a kan irin wannan idan muka ɗauki fassarar farko na cewa wannan aya wannan gaba wa tudlu biha ila al-hukami tana magana ne akan rashawa cin hanci da za a bawa masu shari'a ko masu hukunci farkon ayar kuma la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yana magana akan cin dukiyar juna ba bisa hanyar da ta dace ba to za mu ga cewa ayar tana magana ne akan abu biyu ayar tana magana ne akan bangaren da na biyu yana magana ne akan a ba wa mahukunta rashawa domin su yi wa mutum hukunci wanda ya ba su rashawa don su mata hukunci da cewa wannan abu nashi ne alhalin ba nashi ba saboda haka ayar tana faɗar haramcin rashawa ne ko kuma yin hukunci ba bisa gaskiya ba ko kuma mutum ya ci hukunci ya ci dukiyar da alƙali ya zartar da cewa tashi ce ya halatta masa ita alhalin wannan dukiya ta halarci a tafsiri na biyu za mu ga kamar abu guda ne Allah subhanahu wata'ala yana hana mu ci dukiya a dukiyar da ke tsakaninmu ta hanyar mu bawa alƙalai su halatta mana abin da yake haram wato ya zama na gaba ɗaya tun daga farkon wala taqulu amwalakum har zuwa wata dukiya irin hakkani ma'ana abu ɗaya take nunawa ba abu guda ne ba to amma dai magana wacce za ta fi inganci shine ayar tana nuna farkon gabar farko na ayar yana nuna haramcin cin dukiya ba bisa gaskiya ba ba bisa halattacciyar hanya ba sannan gaba ta biyu wa tudlu biha ila al-hukam yana nuna haramcin cin hanci ko ba da rashawa saboda haka ayar ta nuna haramcin aklu amwalin nasi min batil cin dukiyar mutane ba bisa halattacciyar hanya ba hakanan ta nuna haramcin ba da cin hanci ga masu hukunci domin a danne dukiyar wani ba bisa gaskiya ba sannan ta nuna cewa dan alkali ya yanke wa mutum hukunci akan abin da ba haƙƙinsa ba ya danka masa haƙƙin da ba nashi ba wannan abu ba zai taɓa zama halal gare shi ba ba zai taɓa fakewa da cewa alkali ne ya halatta masa ba don haka ya ci halal hakanan ayar tana nuna haramcin zalunci a cikin hukunci haramcin yin zalunci a cikin hukunci sun yi zalunci wajen yin hukunci tsakanin mutane masu husuma ko da kuwa ba a ba shi rashawa ba domin shi zalunci ba wannan hukunci ba bisa gaskiya ba zalunci ne sauraka koda bai karbi cin hanci ba, in dai har zai yi hukunci ba bisa gaskiya ba, to wannan haramun. Sannan ayar ta nuna haramcin rashawa da ita kanta, don haka wanda ya karbi rashawa ya yi hukunci ba bisa gaskiya ba, to abu biyu ya yi: na farko ga rashawa, na biyu ga hukunci ba bisa gaskiya ba. Wanda kuma ya yi hukunci ba bisa gaskiya ba koda bai karbi rashawa ba, wannan shi ma ya yi wani abu wanda yake na haram, da cewa wancan shi ya haɗa abubuwa guda biyu, wannan kuma abu guda ɗaya. A jahiliya sun kasance suna halatta wa junansu cin irin wannan dukiya. Wato mutum ba zai iya kare dukiyarsa ba sai idan yana da ƙarfi ko yana da wasu da za su tsaya masa, amma idan ba shi da ƙarfi, ba shi da wasu da za su tsaya masa, to a dukiyarsa abu ne mai sauƙi a cin. Ana cewa farkon wanda ya bada rashawa a jahiliya shi ne wani mutum da ake kira Zamra ibn Zamra, shi aka fara bawa cin hanci. Wanda ya bashi kuma shi ne Abbad ibn al-Kilkal. Akwai abinda a jahiliya suke yi, mutane guda biyu waɗanda kowa yana ji da kansa za su je gaban wani wanda aka sani cewa shi mai yanke hukunci ne, sai su je su same shi cewa akwai gasa tsakanina da wani, yana nuna cewa ya fi ni, ko ina so in ce na fi shi, yana cewa ya fi ni, ko yana cewa ya fi ni kaza, ya fi ni kaza, ya fi ni jarumta, ya fi ni karamci, ya fi ni fasaha, ya fi ni kaza, ya fi ni kaza. In ba waka ne, kowane yana cewa ya fi ɗan'uwansa iya waka da fasaha da balaka da sauransu. To aka je gurin wanda zai yi hukunci a tsakaninsu, to a nan wani yakan kewaye zai ba da cin hanci. In ya ba da cin hanci, in aka zo aka saurari kowane ɓangare, ƙarshe shi da ya ba da cin hanci shi za a ce shi ne mai gaskiya ko shi ne a sama. To irin wannan ta haɗa wani mutum da ake kira Abbad ibn al-Kilkal da wani wanda ake kira Ma'bad ibn Nadla al-Faqasi. Da sauraka sai suka je neman hukunci wurin wani da ake kira Zamra ibn Zamra al-Nashari. To sai shi ɗaya daga cikinsu shi ne Abbad ɗin, sai ya ɗauki rashawa cin hanci sai ya ba shi. Ƙarshe da suka zo sai ya nuna cewa shi ne a sama, ya ba shi rinjaye. To wasu malamai sun ce wannan shi ne farkon cin hanci da aka fara yi a jahiliya. A rashawa cin hanci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya haramta shi da nassin wannan aya, domin idan ya kasance mutum ya karɓi rashawa dan ya yi hukunci ba bisa gaskiya ba, dan ya yi hukunci na zalunci, to ya zama aklu amwalin, aklu malin ne bil batil, cin dukiya ce ba ta hanyar da ta dace ba. Ita rashawar, duk da cewa ya ba da mai ba da ita, ya ba da ita a yana so da yardarta, to amma dai ta shiga domin an karɓe ta ne domin a yi hukunci ba bisa gaskiya ba. Shi wanda ya ba da rashawar ya bayar ne domin a halatta masa abin da ba na shi ba, domin a halatta masa wani haƙƙi da ba na shi ba. Saboda haka wannan ya zama ya hukunta ma wannan rashawa da cewa haramun shi. Idan kuma a'a, zai yi shari'a ne kuma zai yi gaskiya, zai yi gaskiya sai aka ba shi kuɗin, wato ana ganin ana so ne ya yi shari'ar gaskiya, waɗanda suke da gaskiyar suka ba shi alƙali, ku shi mai hukunci cewa ga wannan dan ka ba mu gaskiya, dan mu miki da gaskiya, ga hujjojinmu, ga hujjojinmu. Ya karɓi wannan kuɗi dan ya ba su gaskiya akan abin da suna da gaskiya a kanta, to shi ma wannan ya shiga, yana daga cikin akalu amwalin nasi riba, yana daga cikin cin rashawa. Musamman ma idan ya kasance wannan alƙali an riga an sa masa albashi, gwamnati tana biyansa, saboda haka ba shi da hujjar da zai sa ya karɓi kuɗi gurin masu husuma, gurin waɗanda suke rigima, dan ya yi hukunci da gaskiya. In da mun zai yi hukunci da ƙarya ne, kun zai zalunci ne, wannan ba magana sake ba. Idan zai zama gaskiya zai ji, amma kuma yana buƙatar sai an ba shi kuɗi sannan ya yi wannan hukuncin, to wannan shi ma ya shiga cikin cin hanci. Wasu malaman suna cewa idan ba shi da albashi kwata-kwata, gwamnati ba ta ba sa masa albashi ba, amma mutane sun tsare shi domin ya riƙa yi musu shari'a. Wasu mutanen gari suka ce, to muna son ka zauna, muna samun ka a gida, idan wani abu ya taso ka yi mana shari'a a kan wannan abu. amma gwamnati ba ta biya to su malamin suna ganin cewa za su biya shi don haka duk wanda suke da hikima a tsakanin su suka kawo masa shari'a to za su kawo wani abu su ba shi saboda sun hada shi fita ya je ya biya arziki sun tsora masa wani aiki kuma ba biyan shi ake ba kuma shi ma mabuƙaci ne yana da gida yana da ƴaƴa yana da buƙatar su ta ɗan adam ba haka a tsare shi ba a ba shi komai wannan ba daidai ba ne don haka idan wasu sun kawo masa rigima suna son yin shari'a a zuci a tsakanin su sosai su ɗauki nauyin biyansa to wannan babu komai a cikin wannan amma idan ba haka ba to bai halatta ba don zai yi hukunci da gaskiya da karɓi ya karɓi rashawa rashawa tana daga cikin manya-manyan laifuka tana daga cikin kaba'ir wato tana kama da riba wato wajen zama babban laifi ko ma tafi ma riba domin ɓallar da tafi ɓallar riba domin riba galibi tana gudana ne a cikin ammatin nan wannan ya babu wannan shi riba wanda wato a cikin gama garin mutane amma rashawa tana masu tsaye a cikin ammatin nan kuma tana shiga cikin manya a cikin masu hukuncin dukan wanda ake ganin su ne za su gyara amma su suka bige da karɓar rashawa karɓar cin hanci to kaga barnarta ba za ta takaita akan wani ɗabaka ta mutane ba ne za ta tsantsama ne ta shiga ko'ina sannan ita riba barnarta ta takaita ne akan dukiya akan abin da ya shafi dukiya za a samu fasadin abuwan ne barnarta za ta shafi dukiya amma ita rashawa barnarta za ta shiga cikin dukiya barna ce da za ta shiga cikin hukunci wato cikin siyasa jagoranci duk za ta shiga ciki don haka za ta bata komai domin za ta bata ita kanta dukiyar za a rika shiga haƙƙin mutane ana danna haƙƙinsu ana cin gumin wasu hakanan za ta bata masu shugabanci harkar shugabanci ta lalace kaga saboda cin hanci an ɗauki ruƙabar da bai cancanta ba kuma an ba shi saboda cin hanci ya yi rashin gaskiya amma an kasa cire shi daga inda aka dora shi an dora shi a kan yayi aiki fi sabilillahi da amana amma ya ci amana saboda cin hanci da yake bayarwa an ki sauke shi daga wannan za ka barna ta yi ta gudana a cikin al'umma to kaga a nan cin hanci ya ɗarara wato ya ɗarara riban huni domin shi ba kawai zai lalata harkar dukiya ba ne zai lalata hatta harkar shugabanci shugabanni za su zama lalatattu domin duk wani wanda zai iya ba da cin hanci to zai ci karanta babu babbaka zai yi ta jani mutane cikin tafarkin da bai dace ba babu kuma wanda ita yi magana saboda ya riga ya tsaye waɗanda za su ce wani abu to shi yasa dukkanin al'ummar da harkar cin hanci da rashawa ta yawaita a ciki to wani al'umma kasa take ƙara babu wata al'umma da cin hanci da rashawa zai mamaye ta kuma ya zama tana samun ci gaba ƙasa za ta cikin komai zai lalace saboda ba za ka taɓa samun an tabbatar maka da wani abu ya tau ba ilimi ba zai tau ba saboda cin hanci da rashawa ya tabaibaye harkar ilimi saboda haka idan mutum ya je ya ba da kuɗi ga wanda ya cancanta a bashi in harkar karantarwa ne in harkar riƙe wani buƙatu ne na ilimi ga wanda ya cancanta a ba amma saboda ba shi da kuɗin da zai bayar ko bai bayar ba to za a ɗauka a ba mu sau nawa za a zo a yi interview za a ɗauki malaman makaranta ƴaƴan talakawa da suka je su kai karatu su zo da takardun su kwana suna cishi da takardun don za su je a yi musu interview amma sai ya je an yi interview ƙarshe aka tashi sai ga sunayen da aka fi daban waɗanda ma wataƙila ba su zo interview ba saboda su suna da hanyar da za a ba da wani cin hanci ko dai al'adisha bilmal ko binja don ana iya ba da cin hanci da matsayi saboda matsayinsa ya ce ga wani da shi nake so ka ɗaukan mu shi kuma yana ga in yi haka shi ma akwai rana da zai fanshi a wurin wannan babban don haka rana kaza na yi maka ni ma yanzu ina son ka yi maka a raba ku ra'ayi ko kuma a tara ofa din gaba ɗaya ga ta an yi ga an yi gama interview sai a tara ofa din kowa wanda duk yake da kuɗi ya zo a mashi ba ka ba da kuɗi shi ke na sai ofa a baka waɗanda suka cancanta ba su da kuɗin da za su bayar a basu za ka ta su ta zama waɗannan kuma za su karɓi ragamar sha'anin harkar ilimi don mai al'umma ba su lalace ba to haka yanzu wani sektor in ka shiga na gwamnati sai ka ga cewa cin hanci da rashawa ya lalace shi to haka nan harkar shugabanci ne in aka zo harkar shugabanci wa za a naɗa wa za a sa a guri kaza wa za a ba muƙamin kaza wa za to wanda ya fito da kuɗi su kansu mutanen sun lalace in zaɓe za a yi wanda ya ba da to al'umma da ta kasance cikin irin wannan yanayi ka gaya mun yadda za a yi wa al'umma su cika sau da ka lalata su ne za su karɓe ragamar iko su za su rufe madafan iko haka su za su yi ta cin karansu ba wa mata su babu abin da ya dame su babu wani abu da ya damu su ya gyaru domin su kansu ba san ya za a yi gyaran ba kuma su kansu ba gyararrun ba ne fatilu shai ila ya wuce kuma da ba shi da abu ba zai ba ka shi ba sauraka ba su da shi shi ya sa rashawa suke da muni a cikin al'umma kuma wannan ayar har ila yau tana nuna cewa qada'ul qadi dan alƙali ya yi hukunci hukuncinsa ba zai yi tasiri ba wajen ya hana ta haram abinda yake haram ne fil batin ko da a zahiri alƙali ya ga wasu hujjoji na ya maka hukunci da cewa abin naka ne to wannan hujjojin da ya gani na zahiri ba za su halatta maka wannan abu ba a ce a abin da alƙali da ya baka damar ka yi amfani da abin don Allah cewa yau kun dubi a isan da ta kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi don ku ci dukiyar mutane don ku ci wani bangare na dukiyar mutane ta hanyar laifi bil ithmi ta hanyar sabo saboda haka wanda zai ɗauki dukiya ya bayar domin a bashi a halatta masa wani abin da ba nashi ba ko da alƙali ya yi wannan hukunci ba zai canza komai ba abin da ya shafi dukiya wannan malamai su tifaki a kan cewa duk wani wanda ya yi aka yi abin nan aka ɗauki wata dukiya aka bashi tare da ya fi cewa ba bai cancance ta ba to ya karɓi wuta wuta yake ci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu salama ya kuna kawo mu tsararraki kuna kawo mu kusumar ku rigingimin ku wala alla ɗayan ku ya fi iya bayanin hujja ta sama da ɗaya in yi mata hukunci akan abu nasa ne ki tubi wanda na bashi haƙƙin da ba nashi ba na ɗan uwansa ya karɓa to ya sani wani yankin wuta ne da bashi ya karɓa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa hukuncinsa baya ana kuma abinda ya gani a zahiri da irin bayanin da kowa ya zo da shi a kansa zai yi hukunci to ana iya a samu ɗaya ya fi iya bayani ɗaya ya fi iya gabatar da hujja kila ya ɗauko ƙwararrun lauyoyi waɗanda za su tsaya shi ko wancan ɗan dalolan bai iya kawo wani abu ba to kaga anan shi alƙali aka bi shi aka kallallame shi ya ji ana ta kawo hujjoji nan da can shi ko wancan ya kasa motsawa to ba ya da iko ya yi hukunci ko da yana da wani sanayya shi tashi ta karan kanta ba tare da hujjar da take bayyananniya ba don suna cewa alƙali baya hukunci da iliminsa a ce shi ya ga sanda abin ya faru da aka zo gabansa ba zai ce ai na san mai gaskiya cikin kuma kai wani ba kai ne na san sanda kake kaza ba sanda kake kaza alƙali baya wannan alƙali yana hukunci ne da hujjojin da aka bayyana masa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa la'alla ahadakum ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd tana yiwa ɗayan ku ya fi iya bayanin hujjar sa sama da ɗaya shi yasa aka halatta abin aikin lauya ta yiwa kai ba za ka iya bayanin hujjar sa ba amma shi lauya tun da ya saba ya karanci abin kuma yana son ka biya shi shi ma harkacin abincin sa ce to shikenan sai ka dauke shi ka wakilta shi kuma ya je yayi bayanin hujjojin da ka gaya masa shi ya san yadda zai fito da su har a fahimce su sauraka idan har ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncinsa ba zai halatta wa mutum haram ba dukiyar wani in ka karɓa ka san ba taka ba ce dan kawai annabi ya ce ka je ka ci annabi ya ce wuta ce na baka in ka ci ka tun ta balbal to ina ga wani alƙali akwai wani alƙalin da yake game da annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka babu wani alƙalin da zai bada wani hukunci na cewa fili kaza na naka ne alhalin ba naka bane dukiya kaza ta kace ka rike alalba ta gaba ce kuma ka ji cewa ka ci halal to abin da ya shafi aure fa to nan ne malamai suke da ra'ayi jumhur suna da ra'ayi cewa da abin da ya shafi aure da abin da ya shafi dukiya duk hukunci ne alƙali zai iya mayar da auren da ba na halal bai zama na halal ko da an koye masa wani abu sai ya yi hukunci da zahirin abin da ya gani wannan mata ba za ta halatta ba saboda abin da ya gani din na zahiri ya saba da abin da yake hakikanin batinin al'amarin ba za ta halatta ba wanda shi ne ra'ayin jumhur Abu Hanifa shi ya saba a wannan mas'ala wanda hatta almajiransa na ƙud da ƙud basu Abu Yusuf da Al-Hasan Muhammad ibn Al-Hasan basu yadda da wannan hukunci nashi ba sai yana ganin cewa idan alƙali ya hukunci game da abin da ya shafi aure a zahiri alhalin su al'amarin a ƙarƙashin ƙasa ba haka yake ba to yana ganin wannan hukunci na alƙali zai iya halatta wannan abu ko da kuwa su masu cin ɗaya ya san cewa ba da gaskiya kuma ya san cewa hukuncin nan da aka yi ba daidai aka yi shi ba sai Abu Hanifa yana ga wannan babu komai kamar misali mutumin da ya zo ya ba da shaidar zur a kan cewa wane ya tafi matarsa shaidar zur ne ya bayar cewa wane ya tafi matarsa a gabana aka yi alhalin ƙarya yake bai sake ta ba alƙali ya zartar da take sai ta je ta auri wani ko shi ya auri shi ne ba da shaidar bayan an fita sai ya je suka shirya ya auri ta a gurin jumhur ba zaman aure suke ba zaman lalata Abu Hanifa yana ganin tun da har alƙali ya gamsu da magana da ya ke ta tafi wannan auren na biyu ya yi wani ra'ayi ne da yawa da kuma da rabu hatta almajiransa ba su gamsu da wannan ba domin shi hujjarsa hadithul mutala'ina waɗanda suka yi la'adi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi la'adi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam mata da miji ne suka yi la'adi kowa daga cikinsu ya yi rantsuwar da Allah ya ce ya yi rantsuwar ita ma ta yi rantsuwar dole ɗayansu ɗaya ne gaskiya bai wa a ce dukansu gaskiya suke da shi wannan ya ce ba ɗana ba ne ita kuma ta ce ɗansa ne bai yi wa ya zama wannan yaron ba ɗansa ba ne kuma ɗansa ne dole dai ko dai ba ɗansa ba ne ko ɗansa ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ya'lamu anna ahadakum kadhib Allah ya san ɗayanku maƙaryaci amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai raba wannan aure ce la sabila laka ilaiha daga yanzu ba kai ba ita sai kai li'ani to babu maganar komawa daga baya da li'ani da kul'i ba a komi ce matarka ta yi maka kul'i ka karɓi kuɗin kuma daga baya ka ce ka mai da ita sai ka ga ba ta yiwu ba ta zama kul'in na banza ne haka nan sakin alƙali idan alƙali ya yi saki to babu komi mutum ne matarsa ta kai shi ƙara saboda yana zaluntar ta yana cutar da ita aka je gaban alƙali ta ba da shaidu alƙali ya gamsu cewa eh mutumin nan ba zai iya riƙe matarsa ba saboda haka ya tsirsa ta shi ya yi saki ce na sake ta ya yi sakin sunna saki ɗaya to ba za a yi ba don an koma gida ya ce hin alƙali ya ce a fito na da yadda sai mu ga yadda za ki ba shi da wannan damar in ba haka mace sai zama alƙalin yau aikin banza ya ke ba ka waɗanda ba a gobe a cikinsu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin duk da ya san cewa ɗayansu ƙarya yake to shi ne yake shi Abu Hanifa ya ce kaga hukuncin ya zartu rabuwar ta yi inda za ta je ta yi wani auren mijinta na biyu mijinta ne na halal duk da cewa ga yadda abin da ta faru to amma malamai sun bashi ansa da cewa wannan shi kansa asali ne mai zaman kanta babu li'ani asali ne mai zaman kanta sannan kuma ita ukubar raba su din ai ta samu asali ne saboda ɗayansu makaryaci saboda tabbas ɗayansu makaryaci kuma mijin da zai ciwo da zai tuhuma matarsa mijin da zai tuhuma matarsa da cewa ta zo masa da ɗan da ba nashi ba zai wahala kuma ya ji daɗin zama da ita. Don haka raba su shi ne daidai, saboda haka kiyasi a kan wannan akan abin da shi Abu Hanifa alaihi rahmatullahi ke faɗa ba daidai ba zai tabbata ba. Akwai abin da suke faɗa a cikin littafansu na cewa wani mutum ya nemi wata mata da aure wanda kuma ta fi ƙarfinsa ba kufa ita ba ne, a yadda ita take da matsayinta ila wata ila wata mata ce mai ilimi kyakkyawa yar asali shi ko gashi nan ne ba yadda ya je kawai saboda gaggaran ba ya je ya nemi ta da shi ba ta aure shi ba shi bai ga yadda yake ba har da zai so ki ba to yadda suke cewa sai mutumin nan sai ya samu wasu abin nan shaidu na zur guda biyu sai ya je gaban Sayyidina Ali ya ce matan nan matarsa ce an ɗaura musu aure ga kuma shaidunsa guda biyu su kuma suka tashi suka ce eh gabansu aka yi auren nan. Sau da haka ce Ali ya yi hukunci da cewa tafin da har sun yi shaidar an ɗaura aure shi kidan matar ka ce ɗauke ta kudin. Sai matar ta ji haka sai ta ce a in haka ne aurar da ni yanzu ka aurar da ni. Wato ta tafi a wurinsa ta hanyar da ta dace. To shi ne sai ce a shaidun da ya kawo suka yi shaida su suka aurar da ni. Wannan kisar ba ta da asali. Ba ta da sanadi. Ko su da suke kawo ta an ce Muhammad ibn al-Hasan ya ambace ta cikin littafinsa amma bai kawo sanadin ba. Saboda haka Ibn Hajar yake cewa wannan kisar ba ta tabbata ba. Ba ta tabbata ba. Wasu ce sai da ya ki aurar da ita domin in ya aurar da ita to ya yarda kenan ba matarsa ba ce. Ya yarda cewa ba matarsa ba ce. To ga in har yayin da zan aurar da ita sai ce to ba na so kai yadda kenan ni ba ma ta sabace suka ce wayo take so ta yi mata domin ta warware hukuncin ta shi yasa shi kuma yake yadda ya aurar da ita amma dai kisa ba gaskiya ba ce hadisin da muka kawo wanda Ummu Salama ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanke hukunci a wannan ba domin Annabi ya ce inna ma ana basharu wa innahu ya'tini al-qasm fa la'alla ba'dakum yakunu aflaqa min ba'd فأحسب أنه سلك فأقضي له بذلك ومن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار وقطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. النبي كتاني متني كما مصري كما سنة دوا قبعنا كاي ساشن كوية يبين ساشن هجة ساعة سيئن تتشي وايانا بالاشتياء sai in bashi gaskiya fa aqdi lahu bidhalika sai in bashi gaskiya nabi ce faman qadaytu lahu bihaqqi muslim duk wanda nayi masa hukunci na bashi wani haƙƙi na musulmi fa inna ma hiya qit'atu min an-nar to wani yanki wuta ne na bashi bal ya'khudha aw bal yatrukha ya karba ko kuma ya bari wato in ya ga zai karbi wutar ya karba in kuma yayi wa kansa qiyamul layli to ya hakura saboda haka mai hukunci ko alƙali zai iya hukunci bisa kuskure saboda rashin bayyanar hujjojin da yake da za su nuna gaskiya ɗin ko za su nuna daidaitun to shi wannan ana masa uzuri ta yiwu kuma hujjojin su bayyana a samu wannan shi kuma zai yi hukunci ba bisa gaskiya ba sai ya halaka kuma wannan hukuncin nasa da zai yi ba bisa gaskiya ba ko dai saboda yana da dangantaka da mutumin da ya yi wa hukuncin ɗan uwansa ne ko gari ɗaya ya haɗa su ko ɗan uwansu ne ko wani harka ta haɗa su ina jin kusancin da shi ko kuma saboda ya karɓi rashawa to duka dai wannan kowanne daga cikinsu ya yi to ya halaka. Allah ce wa antum ta'lamun alhalin kuna sani ku yi irin wannan ku karɓi kuɗin mutane ku ba da kuɗi zuwa ga masu hukunci domin su halatta muku dukiyar wasu ba bisa gaskiya ba bisa barna bisa sabo alhalin kuna sani domin mutanen da za su mutumin da zai ɗau dukiya ya je ya bada cin hanci ya san me yasa ya bayar ya san saboda ba shi da gaskiya yana san a ba shi gaskiya ne saboda haka Allah don ya ƙara fito da munin wannan aiki ya fito da bayanin cewa kuna sane kuke yi kusan akwai bambanci tsakanin laifin da mutum da zai yi bai sani ba da kuma wanda zai yi yana sane babu shakka akwai rashin kunya ba ƙarama ba shi yasa Allah ce wa antum ta'lamun alhalin kuna sane wanda zai nuna maka girman laifin da yayi don haka girman hukumar sama za ta zama mai tsanani ce kwarai da gaske lokaci ya yi zama da su kama da ala abinda muka yi na kuskure ubangiji ya zai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.